السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من النار. ثم أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب طلاق الثلاث. أتي قبل كراتلة في مسلم يومنا سافير أسبر شاشدة قوتن قوما وتن شوال هجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو دياد داري هدو دار بين دا بفوي ودى سيدي دا هدو قوتن هدو وتن أفريلو كالندر الباشي شكرا دبو بيو دا شرين دا شدة. من أتكين كتاب الطلاق littafi na 18 ko na 19 ko na 20 ko na 21 a jerin kananan littafai 54 ko 57 ko 58 ko 63 dake cikin wannan littafi na sayyid muslim sabanin nuskohin sa karatu da ya gabata. Mun kai karshen babi na farko a wannan littafi, hadisi mai lamba 14471 cikin baka. Yau insha Allah za mu tashi farkon babi na biyu, hadisi na 15472 a cikin baka. Da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace. Imam Muslim Allah ya ji kansa ya ce: babu talaqi salas, babi da zai bayanin saki uku, mutum ya saki matarsa saki uku a lokaci guda a dunkule, ya hukuncin wannan saki yake. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع وأن اللفظ لشيء بن رافع. قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبلاً عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. سكي يا كسن شيء زامن من زان الله صلى الله عليه وسلم ده زامن أبي بكر الصديق الله يقارى مسعيد ده ده شكرا بيدك حليفا شم عمر دان الخطاب الله يقارى مسعيد ده. سكي أكو guda daya yake daukar sa, in mutun ya saki matarsa saki uku to za a dauke shi a matsayin saki daya ne. Fa qala Umar ibn al-Khattab, sai Umar dan al-Khattab yake: inna an-nasa qad ista'jalu fi amrin qad kanat lahum fihi ana. Lalle mutane sun yi ci da zuci, sun yi gaggawa, suna gaggawa cikin wani al'amari wanda akwai wajabcin su yi sannu-sannu a cikinsa. Falau amdainahu alaihim, me zai hana mu zartar da wannan abin da suke gaggawarsa a kansu. Famdahu alaihim, sai yi shawara da sahabbai, sai aka zartar da saki uku a lokaci guda a matsayin matarka ta ainihin tasa ku sake uku ta yadda babu aure a tsakaninku sai ta yi wani aure an gane wato sai mutane suka ringa wasa da sake din kawai sai mutum sai ya saki matarsa sake uku ko mai taimaka sai ya saki ta sake uku dan ya san ɗaya za a ɗauka a yi masa faɗa to da mutane suka ringa yin wannan abin wani ma sai ya saki matarsa sake goma wani ya ce ma ya sake ta sake ɗari dan ya san ko saki fanta ba sama ya sake ta sake ɗaya za a ɗauka da suka yawaita wannan abin nan sai Umar dan Khattab ya yi shawara da sahabbai sai suka ce a zartar da sake uku a matsayin sake uku kawai an fahimta idan aka sai aka zartar da wannan abin nan din قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج حول السند قال وحدثنا ابن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصحباء قال لابن عباس أتعلم أن ما كانت الثلاث تجعل واحدة على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر فقال ابن عباس نعم ابن أبو الصحباء يتيد أبلاه دان عباس شنكاسا شوا سكي أكو أنا ميد شي سكي ديني أنا لوك سامت إن سكي ديا أزامن النبي صلى الله عليه وسلم أزامن أبي بكر da ma shekara uku na shugabancin Umar sai Abdullahi dan Abbas yace da shi kwarai haka ne qala wa hadathana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Sulaiman ibn Harb an Hammad ibn Zaid an Ayyub as-Sakhtiyani an Ibrahim ibn Ibrahim ibn Maysara an Tawus an Abu as-Sahbai qala li ibn Abbas hati min hanati abu sahaba yace da Abdullahi dan Abbas kawo mana wadannan fatoyin naka shine hanati an gane ku wato fatoyi da kike bayarwa wanda ainihin sun saba ka'ida alam yakun at-talaqu thalath ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa abubakarin wahida ashe saki uku da aka yi cikin kalma guda a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin abubakar ba da yake mai da shi ba ake daukar sa fa qala qad kana zalik tablai da Abbas yace eh haka ne falamma kana fi hadi Umar tataya'a an-nasu fi at-talaq amma zamanin Umar dan Khattab sai mutane suka ringa ainihin wato gaggawa wajen yin saki fa ajazahu alaihim sai Umar dan Khattab izar tadda wannan sakin akan su a wata ruwaya ta taba an gani ku amma ta saya a din da ya umta ce ruwayar jumhur na malamai da suka ruwaito wannan littafin na wannan hadisi wannan abin din na Imam Muslim ta taya amma ya zo a wata kalma ta taba an gani ku kuma duk ma'anar su daya an gani ku kawai shi ta taya a ɗin ya fi nuna gaggawar da mutane suke yi an gani in ka karanta da yawon ya fi nuna gaggawar da mutane suke yi wannan iwancan ma'i an gani to sannan yawanci shi ta tayo ana amfani da shi ne cikin abin da yake sharri an gani ku in mutane suna abin da ba kyau kuma wannan iwancan iwannan sai a ce ta taya an nasu fi zalika al'amr wato sharrin mutane sun yi gaggawa cikin wannan abin mara kyau an gani ku sabanin at-tatabu' shi kuma an fahimta shi a cikin me abin da yake na alheri da aka da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wani mutum ya zo ko wasu mutane suka zo daga mutanen da suka zo bara ko kuma wani mutum ya zo daga mutumin da ya zo bara wajen manzo Allah ya musulunta ya koma gida aka hura masa karan tsana bare da ya zo kyakkyawar sifa gashi nan bulbul da shi a koshe ga kayansa masu kyau bane da ya tayi zuwa duk yara mai ya kanje mai kayan jikinsa ba kyau da ya tsaya gaban manzo Allah sai ce ya rasulullah ka gane ni sai ce ba kai ne wanda ka zo bara ba yace ni ne amma da na koma gida sai mutane na saboda musulunci suka tsangwame ni aka samu karan tsana aka hura wuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna shi yace jama'a fi masani fi masa sadaka to wani mutum bit kafin annabi ya gama bayani sai je gida sai ya dako wani kayan abinci sai kawo masa ga haka ake ashe sai wannan ije ya dauko ne kafin ka ce mai wannan sai ga an tara masa kayan sawa an tara masa kayan abinci an tara kuɗi an fahimta to kaga mai ruwa sai ce ta taba'an nasu an gane ko mahallin shaɗin a ciki shine ta taba'an nasu to wannan aikin alheri kenan shine ake cewa ta taba'an nasu da ba'u amma ka ce ta taya'an nasu to cikin aikin sharri ne an gane wani ya yi mummuna abu sai wani ya zo ya kwaikwaye shi sai wani ma ya zo ya bi shi kuma mutane sun suka yi ta yi an gane ku to amma kuma kowanne daga kimiyya ana amfani da shi a ɗaya ɓangaren a cikin abin alherin ana amfani da tatayur da yawun ɗin a cikin aikin sharrin ma ana amfani da me tatabur da ba'un ɗin an gane ku to da haka da mutane suka saki jiki kan ƙarfi suna wannan abin ɗin sai Umar ɗan Khattab yace to azartan musu da wannan saki uku idan mutum yace ya saki matarsa saki uku to shikenan ta saki ta saku saki uku an gane to shi abu sahaba me yake so ya fada yana so yace an saba manzo Allah ko yanzu abu sahaba yana so yace shi ne ahlus sunna su Abdullahi dan Abbas su Umar dan Al-Khattab su kuma yin bid'a ne ko an bayyanta to wannan abinan din ya daɗe ina barbarar musulmai irin waɗannan afkar irin waɗannan tunani na tuna ko wani ɗan uwa nan ya je waje ya yi karatu ya zo a nan masallacin yanzu yana maganar a yi kiran sallah na biyu ai Usman ne ya ƙara shi ranar juma'a ya yi fari hudba a nan za a shekarar 17 zuwa 20 nan sai na tsare shi nan yanzu kai ne ya tagwaru gari nuke yanzu kai ne ahlus sunna Usman dan Affan dan bid'a subhanallahi nasha abinda karatun kai ke faɗa ke ka ce ba sunna bane zamanin annabi ba a yi Usman ne ya ƙara sunna haka ya ƙara shikenan sai a daina bid'a ne yanzu kai tsakaninka da Allah kai ne ahlus sunna Usman dan Affan dan bid'a ita wallahi malam sai yanzu na fahimci karatu an fahimta waɗancan miyagun afkar sun daɗe suna barbarar musulmai to ba wani abu ba ne ana so ne saboda babu wata hanya guda ɗaya da za ka cimma musulunci idan ba ka ɓaci sahabban annabi ba saboda su sahabban annabin ai su ne naqalatul din ba su suka kawo addini ba gaba ɗaya su suka kawo addini su suka kawo qur'ani su suka kawo bayanin manzon Allah su suka kawo hadisan manzon Allah duk wani abu da ya shafi musulunci waye kawo shi su suka kawo shi to idan aka zo aka rushe kibar su da daraja su a cikin mutane waye rage fai da yake kun fi gane yaren siyasa yanzu ku kalli wani hali arewa take ciki a halin yanzu wani hali Kano take ciki a halin yanzu me aka yi ai kokari aka duk wani mai mutunci aka rasa masa da ni aka hana mutane aka ce ku daina sauraron addini ba ruwan ku da addini a cikin siyasa sai suka yarda ba haka aka yi ba a sa ku zagi limamanku ku zagi malaman waɗanda kuka amince da su za ku gama zagin su kuma ku zo ku bi su sallah ba haka ake yi ba ku gama zagin su ku mutu su yi muku sallah ba haka ake yi ba to in kana so ka jijjiga addini daga asalinsa waɗanda suke tsaye a kan addinin su kake zubar da mutuncinsu to kaga abin da aka yi kenan yanzu a Najeriya da ya zama ba wani mai kima ba wani mai daraja ba wani wanda ya isa an zubar da mutunci da darajar mutane kowa ba mai kima
ba mai mulki ba, ba mai sarauta ba, ba mai shugabanci ba, ba mai ilimi ba, ba mai kudi ba, ba mai yawan shekaru ba. Abin da yake nuna maka wannan ba wani mutum da ya wuce zagi a kasar nan kuma kaskantaccen mutum ya zage shi, shi kuma duk daraja shi, ba ga bane, ba zagin shugaban kasa, ba zagin gwamna, ba zagin sarki. Sarkin musulmi ma an zage, sarkin musulmi ko ba zage, wane ne ya tsira? An fahimta? To wai abin da ake cewa shi ne wai wayan a ce sai aka kori kare gindin dinya, ta ga sai a baje kola ya bin da za a yi. Su da aka gashi nan da suka zuga ku kuka zugo, gaya sun zo kuma kuna wayo wayo, ba wayo wayo a ƙasa. Yanzu ba mai aka ƙara ba, yanzu akwai wanda aka tuntuɓa a ƴan ƙasa aka ce a yi ƙarin mai? Ba sai ka je gidan mai kawai lita ta canza ba? To wanda duk sanda ake so a yi wa al'umma tsakiyar da ba ruwa, to waɗanda suka tsaya a kan al'amarinsu su ake zubar da ƙimarsu a idonsu. To su kuma yin suka yadda ƙimarsu ta zube, to su kuma sun shiga uku ke. To da haka suke tabarbarar sai sun zubar da ƙima da darajar sahabbai. In ƙima da darajarsu ta zube, to musulunci shi ma ya samu matsala ke. Da haka sai ɗan ƙalaƙato ya zo, sai ɗan ƙur'ani zalla ya zo, sai ‘yan ban ruwanmu da hadisi su zo, sai ‘yan sahabbai sun yi son zuciya su zo, sai waɗanda masu ‘yan shi’a ma da suka tashi sharrinsu da ya fi na kwaciya suka yi ma sahabban gaba ɗaya sun yi radda. Ba haka suka ce ba? An fahimta? Yanzu wanda ya radda ya kawo maka addini? Wanda ya radda zai kawo maka addini? Kenan sai mutane sun yi taka tsantsan. To shi yanzu Abu Sahaba ina so ya ce ai zamanin manzon Allah saki uku saki ɗaya ne, zamanin Abubakar haka, shi ma Umar ɗin a zamaninsa haka, sai da aka shekara biyu ko uku duk wanda ya saki matarsa saki uku saki ɗaya ke ɗaukarsa. Danne kenan, danne daga baya zai canza ra'ayi. Yanzu ya kawo hukunci sabo, kuma inil hukmu illa lillah. An fahimta? Yanzu abin da Umar ya yi, za a kira shi bida? Abin da sahabbai suka haɗu collectively suka yi shi, za a kira shi bida? To wannan abin sai ya shiga cikin tunani da ƙwaƙwalen mutane ke. Da haka innamal ilmu bita'allum, da koyo ne ake sani. Lokacin da ka ɗau littafi kai ne malamin kanka, ko kai karatu a hannun malamin kansa, shi kenan. Sai ne, sai a haihuwar guzuma ya kwance, uwa kwance. To duk irin waɗannan tunane ba na waɗanda suka je makaranta suka yi karatu ba ne. An fahimta? Ba makaranta suka je gaban malami suka sa littafi aka karantar da su ba ne. A tunani ne yake zuwa musu kawai sai su kafa hukunci a kansu. Kamar wa'il ne wanda ya ƙirƙiri mazhabin mu'tazilanci, malamin sa ake wa tambaya gabanin malamin ya ba da amsa, sai ce shi ba kafiri ba ne, shi ba mumini ba, shi ba dan wuta ba, shi ba dan aljanna ba. Malamin fa yana zaune, ko ba shi aka tambaya ba, malamin aka tambaya. Amma kurum da ƙwaƙwalwarsa ta haska masa wani abu, sai ya zama kamar samiri. Ice waka za ka sauwa lafi? An fahimta? Shi kenan. Da aka sai ga shi sun suka zo sai suka gurɓata addini. Za a zo a ce da kai ai Allah da bai san kaza zai faru ba, yanzu ya sani. Sai a jingina jahilci zuwa ga Allah. Saboda suna tunanin in Allah ya yi irin abin da mutum ya yi, Allah ya yi zalunci kamar yadda ɗan adam in ya yi zalunci, sai suka jingina zalunci zuwa ga Allah in ya yi kaza. Da haka dan kada a ce bai yi zalunci ba, sai a ce kwata-kwata ba shi ya ƙaddara wannan abin. an bayyana sai ba ruwansu to da haka duk sai su zo sai su gurɓata addini sun sa tunane-tunane sun sa kaza-kaza-kaza shi ita kuma shari'a tana buƙatar sai an saita ƙwaƙwalwa da tunanin mutum to za mu su haba abin da yake so ya ce kenan wannan abin nan ɗin Umar ya kawo sabon hukunci kuma Allah kaɗai yake da ikon sa hukunci a musulunci sai ce da shi a aishi Umar yana ma da certificate na duk abin da ya kawo a karɓa ku alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawaji ina cikin khulafa'ur rashidin ko bai ciki yana ciki alaikum bi sunnati al-ladhayn min ba'di Abu Bakr wa Umar nan nafsi ne akan sa kenan ko shi Umar din nafsi ne akan sa to sannan kuma sai ka dabi akwai muwafaqa fi Umar da Umar yakan faɗi magana yayin wani hukunci Allah ya saukar da hukunci abin da Umar yake laqad kana fi man kana qablakum min al-umam mulhamun fa iyyakum minhum min ummati ahadun fa innahu Umar al-umam da suka gabata akwai dan su mutane da Allah ina magana akan harshen su to yayin akwai irin sa a cikin waɗannan mutane akwai yazo mulhamun yazo muhaddathun to yayin akwai irin waɗannan a cikin al'umma ta annabi ce to Umar ne to sannan kuma Allah annabi ya ce Umar ba sa hada hanya da shaydan malaki yaka shaytan salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjin annabi ya ce da Umar shaydan bai taba haduwa da kai ka biyo ta hanya ba face shi sai ya canza hanya shi shaydan ne sai za abin da Umar yayi za hada shi da shaydanci za hada shi da bid'anci za ta yayi sako yayi kaza yayi kaza an fahimta to da haka sai an yi taka tsantsan kenan kware da gaske irin wannan fikira ta su abu sahaba tana nan har yanzu tana da yaduwa a cikin mutane tana yaduwa tana tafiya sai ya zo sai mutum sai ya saki matar saki uku sai ta kokari ya fada can ya shiga can ya koma can ya koma yanzu jama'a hara duk wanda ya saki matar sa saki uku a saki kalma daya ta saki kuma haramun ne a mayar da wannan aure waɗansu malamai irin su Muhammadu Salihu bin Uthaymeen Allah ya ji kansa ya ce to idan an ga akwai matsala kaza 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 a mayar sai a koma wancan asali ce a'a ba za ku koma wancan asalin ba wancan asalin ya riga ne offer ce an yi terminating nata ta zama outdated an fahimta ta zama outdated sahabbai suka haɗu suka yi ijimai a kan duk wanda ya saki matarsa saki uku a kalma ɗaya zartar da shi ba wanda zai zo daga baya ce a koma wancan asalin sun san da shi ko bin sani ba waye faɗa da ba su faɗa ba ma za ka san an yi da ba su faɗa ba ka ƙaddara ba su faɗa ba za ka san an yi saboda nuna mutane ga inda tsarin yake ba wai su ake shi kenan mutane sai zinsu ta baragada kowa ya abin da ya ga dama kuma shi kenan sai ya ɗauko kwama talarsa sai ya zo ya ci a samu masa mafita a cikin addini za mu ji wata matsala tana nan tana da hatsari ainihin tana gaba kaɗan Allah ya kyau to wannan yace da Allah malam ya kamata ka yi magana a kan gaba malam gaba tana nema ta zama wata kayan gabas da mutane suna yin alfahari suna takama da ita mutum ba shi ma da wanda yake gaba da shi ina ga kamar shi bai cika ba akwai cika a cikin gaba Allah ya sauye Allah ya sauye Allah ya sauye ita kuma malam abin babban abin takeicin shine gabar ma da ƴan uwa, wasu ma ƴan uwan uwa ɗaya uba ɗaya ciki ɗaya, wasu ma gida ɗaya kuke zaune da su, amma kuma ana yin gaba, kuma a ɗauki shekaru ana yi. Da Allah malam dai ya kamata, kuma wannan maganar da nake gaya maka, waɗanda suke gaban nan fa suna sauraron ka. An gane ku, Allah ya sauke. To shedan ne jama'a, shedan ne. Amma idan ka ajiye ko da a rayuwarka kawai, ka kaddara ka ajiye zancen nafsi ko kaza a rayuwarka kawai, sai kake yin gaba don Allah ya luwace ko kunshi. Duk farin cikin da kake yi sai ka ga wanda kake gaba da shi, wannan farin cikin ya gurɓata ko bai gurɓata ba. To don Allah, in kai amfani da hankali kawai, ya kamata ka yi gaba. Yi amfani da hankali kawai, me amfanin gaba? Sannan wanda kake gaba da shi, dalilin gaba da shi ya mutu. Dalilin gaba da kake da shi ya rasa wani abu da Allah yake bashi. Dalilin gaba da kake da shi menene nasa isa mu tasgaro ko isa matsala? Akwai? To dan ni. Kuma yanzu jama'a, kowa lafiya fa ike nema. Lafiya ake nema ko ba lafiya ake nema? Yanzu mai gaba zai yi lafiya? To ta yaya zai lafiya tunda cikin damuwa yake? Kuma rabin magani shine ka rasa damuwa. In ka rasa ba ka da damuwa a rayuwarka, to yanzu cutar ka rabi ce. Duk cutar da za ka yi, rashin lafiyar da za ka yi, jinyar da za ka yi a cikin rabi kake yi, ba ka yi a cikin gaba ɗaya. To wanda kuma yake da wannan ɗabi'a ta gaba, hasada, ƙiyayya, wane ne mugunta, baƙin rai, shi kuma already cuta rabi ta same shi. Yanzu wata ta same shi, ciwon kai ya same shi, kuma ya daɗu a cikin rabin. Don Allah, ko da wannan kawai mutum ya yi gaba? Da wannan kawai mutum ya yi gaba? To sannan ga nasosi nan da yawa da suka zo, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hana mutane su yi ƙiyayya, su yi hasada, kada su yi ba ƴan ujunan su baya, su zama ƴan uwa cikin addinin Allah, kowa ya zama dan uwan kowa. Kuma yace wala yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalatha, bai halatta ga musulmi, kana so ka amsa sunan musulmi? Annabi yace to bai halatta ga musulmi a ce ya kaurace wa dan uwansa musulmi fawqa thalathati ayyam, saboda sama da kwana uku. Har ka zo na kana shekara kana gaba? Shekara fa dan Allah, shekara gobe ce? Shekara gobe ce? Wato kamar shekara sha wani abu. Akwai wani da aka zo, ƴan uwa ne ahlus sunna gaba ɗaya, duk ana tare, sai suka samu matsala. Aka zo aka faɗa, sai muka je mu musu sulhu. Aka kawo musu ayoyi da hadisai, aka yi musu bayani. To shi turin gabar. Ina kuka kawai, ina buɗe baki, sai ce wai dan Allah a bashi wai shekara suna gaba, a bashi zuwa baɗi za su. Ya yadda wallahi, da ɗauka shi har abada tsakaninsu, amma dan Allah yanzu ina kuka fa, dan Allah a bashi zuwa baɗi, yanzu shekara zai ana gaba. Na ce to ka sani a yanzu wannan abin da ka kudurci a zuciyarka, nan da minti ɗaya kana iya mutuwa, kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai rubu ka tsagon, a haka zai tashi ka mutu kana gaba. Sannan kana da tabbacin za ka shekara? Wa yake da tabbacin zai kai baɗi? Malam, wallahi fa na yadda, dan Allah ku yi min alfarma. Kun ji mu za mu masa alfarma? Tunda rayuwa a hannunmu take. Alhamdulillah, haka dai aka yi ta fama har ƙarshe ya haƙura. da aka jama'a wannan ɗabi'a ce wadda ba ta da kyau, jahiliya ce, ɗabi'a ce ta jahiliya. Kuma ɗan uwanka nan da wajibi ne ka sadar da zumuncinsa, ina cikin ayatul huquqil ashara, kuma duk inda Allah ya magana zai ka ce wa atizzal qurba haqqahu. Yanzu wanda yake da haƙƙi a kanka sai kake gaba da shi, zaka iya bashi wannan haƙƙin? Shi zai iya nema? To kuma yana da haƙƙi, ka mutu yanzu kana ina da haƙƙi a kanka, ka mutu kana gaba da shi, akwai haƙƙoƙinsa kuma baka bashi ba, ga gaba kuna yi, ya za a yi? To sannan mutanen fa da suke gaba duk Litinin da Alhamis ana kai ayyukan bayi zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, sai ya gabarta wa kowa, ya karɓa aikin kowa, sai masu gaba sai ya ce ku kyale waɗannan, ba zan karɓa aikinsu ba kuma ba zan gabarta musu ba har sai sun yi sulhu. To yanzu wannan gabar da kuke idan sati guda yanzu da farawa, to kaga dai shekaran jiya Alhamis ko? Da kun ga an dawo da ayyukanku ba a karɓa ba kuma ba a gafarta muku ba, ku da kuke gaba in kuka sake kuka kai jibi Litinin aka sake kaiwa, sai kuka ce sai Talata, yanzu fa aikinku na mako guda Allah bai karɓa ba kuma bai gafarta muku ba, kuma akwai tunanin mutuwa ko babu? Za a yi mutuwa ko ba za a iya ba? Sai an mutu ya za a yi? Ka mutu Allah bai karɓi aikinka ba, ka mutu Allah bai gafarta maka ba, to wa zai gafarta ma? Ko kun fahimta jama'a? To akwai hatsari ko ba hatsari? Wace asara kai don ka rasa komai na duniya ka samu na lahira? Kuma wace riba ka samu abinda za ka kirga kenan in ka rasa komai na lahira komai ka samu a duniya? Sannan gaba dan Allah samu ce? Gaba samu ce? Gaba mai ce? Gaba asara ce, ka rasar da energy naka, ka rasar da lafiyarka, ka rasar da duk wani abu na jin daɗi, ka rasar wa kanka. To me amfanin gaba? Me amfanin? An ce masu yin gabar suna jina, yanzu haka maka nan suna gabana ban sani. To shi dai haka ya ce malam suna jinka, dan Allah ku yi haƙuri. Allah ce fattaqullaha wa aslihu zata bainakum, ku ji tsoron Allah ku gyara tsakaninku, ku yi sulhu a tsakaninku. Ya ce innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum, kai ƴan uwantaka a musulunci fa ko an ɗau makami an yi yaƙi fa, Allah ya ce fa in ba gaɗe menene wa in ta'ifatani min almu'minina iktatalu fasulihu bainahuma fa in ba gaɗe hidahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fasulihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin, sai ce innamal mu'minuna ikhwa, hatta an yi yaƙi fa, amma fa in uwantaka. Kuma kai an ce yana sauraro na yaku, don Allah kullum a wannan makarantar muna da wani bayani da muke ba annabi ya ce ba sahabbai sun yi kaza sun yi kaza, wannan ita ce rayuwar sahabbai, ita ce rayuwar manzo Allah? Ba mu karanta ba suka yi fada aka biki juna aka yi kaza da aka zo aka yi musu sulhu suka tayi suna runguma juna ana kuka, an yi ko ba yi ba? To me kenan? Kai yanzu wannan duk sai dai ya zama labari gare ka, shi kenan ka ji tarihi ka dinga girgiza kai sai ka ce ka jangwala gwada? Irin ka dangaren nan wani ga dangare jangwala gwada ko? Shi ne sai haka kurun sai ka ga yana ina haka yana ɗaya? Haba, ka yi wa kanka adalci. Sannan kuma kana sanar da cewa ilimi hujja ne ga mai shi ko hujja a kansa? In ya zama hujja gare ka ya kai ka gidan aljanna, in ya zama hujja a kanka ya kasa tsare ka gabar shiga wuta? To dan Allah ku gyara. Ta iya yiwa wannan maganar da kuke ji ita ce maganar da za ku ji a bakina ta ƙarshe, ko a ni ko a ku. ba haka bane yanzu haka sai kace na yafe na hakura kuka ce kun yafe wa juna kun hakura yanzu haka kuna yin wannan kuma sai ku mutu za su iya mutuwa ko ba za su iya ba za su ai Allah yi maka jinkiri har ka san kaza da kake a samu wanda zai gaya maka ba daidai bane to yana nufin ka da alheri ne yanzu sai kace ka ki ji to kenan Allah ya gama yankan hanzari a kanka shi ya nufe ka da alheri ko kuma ka ce da Allah ba ka san alherin ka mai masa da kayansa kai masa back to the sender an fahimta yanzu akwai mutumin da ya kamata Allah ya masa alheri ya ce baya so to kaga anan neman taraka baki sun dauko ko a tuwo a ina man taraka baki sun dan take wanda aka yi wa'azi ya ƙi ji kuma yana da ikon da zai ji ya karɓa ya aiki ko kuwa a mutumin da ya samu tuwo ya ƙi ci waye barbati waye wawa waye jahili da Allah da wauta da jahilci sifa ce da ake so ya kamata mutum mai hankali a ce ya tsamanci da wannan sifa da aka kuyi wa kanku faɗa ne na tabbata Allah ina nufinku da alkhairi da har yasa kuna yin abin har aka zo aka faɗa aka ta yi muku nasiha ko a ja hankali a yi magana a kan gabar Allah yana nufinku da alheri ne yanzu haka ba ku san sharrinta ba ba ku san illata ba a lafiyarku da rayuwarku kuma abin zai sulala ya shiga cikin yaya da jikoki ba a yi Allah yana nufinku da alheri ku yi ƙoƙari ku ga cewa kun fi ƙarfin shaidan kuma Allah ya taimake ku muna nan mune muku addu'a inda muke wa kawunan mu addu'a muna roƙon Allah kullum ku kada ya sa mana gilli ga masu imani in dai mai imani ne wannan kar Allah ya sa mana gillin sa a zuciyar mu to kuma mune muku addu'a Allah ya cire irin wannan abin a tsakanin ku haka nan ƴan uwa Allah ya cire gilli a tsakanin ƴan uwa Allah ya mana jagora dora ma kan daidai ya muke addinin musulunci da musulmai wannan ga kuma nan zamu kwana insha Allah in Allah ya kai mu gobe kuma dora daga nan ne inda muka tsaya abin da muka fada ko yanzu daidai ne Allah ya bamu lada inda muka kure Allah ya yafe mana abin da yake na yake bamu ikon aiki na ne santa Allah ya bamu ikon ne santa Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله